Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 9 ga watan Mayu. Kafin ku ta abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim, bangarorin da ke yaki da juna a Sudan sun yi zama na wuni uku, inda suka tattauna yiwuwar bude kofofin kai agaji kasar. Iran ta sake tuhumar wasu mata masu wasan kwaikwayo biyu da laifin take dokar sanya hijabi, wanda ya kasance na baya-bayan nan a jerin tuhume-tuhume makamancin wannan akan fitattu a kasar daular musuluncin. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu akan dokar da ta ayyana ranar 8 ga watan Mayun kowace shekara a matsayin ranar tunawa da aka yi nasara akan mulkin kama karya a yakin duniya na biyu.
To kan labaran kiran a babin rahotanni, za a ji cewa yan bindiga sun sace mutane kimanin 40 a jihar Kaduna.
Shi dan ta'adda har kullun da yake yi kokari ne dauki damar da yake da ita ko ya samu yayi amfani da ita. An yi zabe kuma mulki na kokarin juya hannu saura yan kwanaki kasa da 30 suka rage a miƙa mulki. Don haka hankalin yan siyasa, hankalin jami'an gwamnati da kuma yawancin jami'an tsaron kansu ya rada a ne, kuma ya koma kan matsalolin da za a yi a miƙa mulki.
Za kuma a ji cewa a Najeriya jam'iyyar APC mai mulki ta ware manyan mukamai a majalisun dokokin tarayyar kasar ma yankuna daban-daban.
Shugaban majalisar dattawa zai fito daga kudu maso kudu, inda ake sa ran sanata Fabio shi zai rike. Mataimakin shugaban majalisar dattawa zai fito daga arewa maso yamma, inda ake sa ran sanata Jibrin Barau shi zai rike.
Sannan kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sokoto ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan asubahin. Ga cikakkun labaran duniya. Wakilai daga dukkanin bangarorin da ke yaki da juna a Sudan sun yi zama na wuni uku a Jidda a kasar Saudi Arabia, inda suka tattauna yiwuwar bude kofofin kai agaji Sudan. To sai dai kuma babu alamu cewa tattaunawar ta yi wani tasiri. Bangarorin sun nana ta cewa sun amince da wannan zaman ne domin a samu damar bude kofar kai agaji kasar da ke arewacin Afirka, amma ba domin zaman yin sulhu ba. Ana fatar cewa tattaunawar da aka fara tun ranar Asabar za ta kai ga cimma matsayar baiwa kungiyoyin agaji damar baiwa waɗanda suka samu raunuka kulawa da masu fama da yunwa, ko kuma waɗanda aka raba su da mahallansu. Tuni daular Saudiya ta yi alkawarin baiwa kasar ta Sudan kayakin agaji na dalar Amurka miliyan 100. Rikici ya barke a tsakiyar watan Afrilu ne, yan makonni bayan fara fada tsakanin dakarun sojojin kasar da dakarun sa kai, lambarin da ya tursasa wa ɗaruruwan 'yan Sudan kauracewa gidajensu, inda da dama cikinsu suke hijira a ƙasashen da ke makwabtaka da kasar. Hukumomi a kasar Congo sun ce an gano gawarwakin mutum 20 da aka binne a wani kabari a wani yankin da ake noma koko a garin Ndoma da ke arewacin lardin Kivu a cikin makon nan. Wata tawagar ma'aikata masu binciken kwakwaf da jami'an tsaro ne suka tono gawarwakin, bayan da mazauna garuruwan da ke yankin Beni suka gano kasusuwa da kayayyaki kana suka sanar da jami'ai. Yankin dai ya kasance a ƙarƙashin ikon dakarun Allied Forces da ake kira da ADF a taƙaice har zuwa farkon wannan shekarar. ADF wata ƙungiyar 'yan tada ƙayar baya ce waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar ISIS. A halin yanzu dai, yankin yana ƙarƙashin ikon sojojin Congo. Iran ta sake tuhumar wasu mata masu wasan kwaikwayo biyu da laifin take dokar sanya hijabi, wanda ya kasance na baya-bayan nan a jerin tuhume-tuhume makamancin wannan akan fitattu a kasar daular musuluncin. Kafafen yaɗa labarai na cikin gida suka ruwaito a jiya Litinin. Ana shari'a mabambanta akan Baran Kusari mai shekaru 37 da kuma Shagayag Dagan mai shekaru 44, dukkaninsu fitattu a harkar sinima a Iran. an shigar da karasu ne bayan da suka bayyana a bainar jama'a ba tare da sanya kallabi ba a kwana-kwanan nan a bisa rahotannin kafafen yada labarai idan har aka same su da laifi yan wasan kwaikwayon suna iya fuskantar tara ko kuma dauri a gidan yan gyara hali alƙalumin matan da suka yi watsi da dokar sanya hijabin kasar Iran ya karu tun bayan zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar wata matashiyar nan yar shekaru 22 da haihuwa mai suna Mahsa Amini a watan Satumba a hannun jami'ai a Iran bayan da aka zarge ta da karya dokar.
To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda 'yan bindiga suka sace wasu mutane kimanin 40 a jihar Kaduna 'yan sa'o'i bayan nasarar da halaka wani jagoran 'yan bindiga da jami'an tsaro suka yi a jihar. Isa Lawan Ikara gare ka.
Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna dai ta sanar da farma wasu 'yan bindiga da jami'an tsaro suka yi arba da su akan hanyar fatuka ta karamar hukumar Giwa inda har suka kai ga kashe wani kasurgumin dan bindiga a ciki. Sai dai kuma duka a rana guda wasu 'yan bindigan suka afkawa wani coci da ake kira Bege Baptist Church wanda ke kan hanyar buruku ta karamar hukumar Cikun inda har ma 'yan bindigan suka sace sama da mutum 40. Rabaran Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar Kristoci wato Kan a jihar Kaduna kuma ya ce har zuwa daren jiya Litinin dai 'yan bindigan basu kira waya ba.
Jiya Lahadi da safe wajen karfe 9:30 a Bege Baptist Church da ke Madalla wajen Birinje kusa da Buruku 'yan bindiga sun shigo sun kwashi mutane da dama a cikin sujara. An kimanta da cewa mutane da sun kwasa da mata da yara da manya sun fi 40 amma da yamma wasu a cikin su an sake su sun dawo. To saura dai suna hannun 'yan bindiga wanda mai yiwuwa sun ajiye su ne domin ta hanyar su ne za su iya ce ga abin da suke so. To har yanzu dai Litini da daren nan ba su riga sun kira sun ce ga bukatun su ba.
Kokarin neman mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna game da wannan hari dai ya ci tura saboda bai bani amsar sakon da na tura mai game da maganar wannan hari ba. Shi yasa ma na nemi sakataren kungiyar tsaffin jami'an tsaro ta ƙasa Dafta Awal Abdullahi Aliyu. Dan jin shin ko me ke kawo hakan?
Shi dan ta'adda har kullun da yakan yi kokari ne da dauki damar da yake da ita ko ya samu yayi amfani da ita. An yi zabe mulki na kokarin juya hannu saura ƴan kwanaki kasa da 30 suka rage a miƙa mulki. Don haka hankalin ƴan siyasa, hankalin jami'an gwamnati da kuma yawancin jami'an tsaron kansu ya raja'a ne kuma ya koma kan matsalolin ya za a yi a miƙa mulki ba tare da an fuskanci matsala ba. To lalle ne jami'an tsaro su mai da hankali akan wannan al'amari kar a fuskar ta koma kawai akan maganan ya za a yi mulki ya juya hannu.
Dama dai kanana hukumomin birnin Gwari Cikun Giwa Igabu da Zangon Katamne suka fi fama da hararen 'yan bindiga a sassan jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Tuwa gaida Isa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya rataba hannu akan dokar da ta ayyana ranar 8 ga watan Mayun kowace shekara a matsayin ranar tunawa da aka yi da nasara akan mulkin kama karya a yakin duniya na biyu. Matakin da ya saba wa bikin da Rasha akan yi a ranar 9 ga watan Mayu da ake kira V-Day wanda shi ma yake murnar wannan nasara da aka samu. Mafi akasarin kasashen Turai suna murnar ranar da Jamusawa suka miƙa wuya ba tare da san ransu ba. Rasha da wasu kasashen tarayyar Soviet suna murnar zagayowar ranar nasara a kowace ranar wato ranar 9 ga watan Mayu inda suke ambaton gagarumin yakin kishin ƙasa domin jaddada nasarar Rasha akan Jamusawa masu aƙidar Nazi. Rana ɗaya ne Ukraine take murnar zagayowar ranar nasara kamar Rasha, to sai dai wannan ya soya bayan da Rasha ta mamaye Crimea a shekara ta 2014. A maimakon haka shugaban na Ukraine ya ayyana ranar 9 ga watan Mayu a matsayin ranar Turai domin karrama ranar da Turai ta tallafa wa Ukraine a yakin ta da Rasha. Daga ƙarshe a jiya Litinin, 'yan sanda sun ce suna tuhumar direban motar da ya kashe mutum takwas a Brownsville a jihar Texas da laifin kisa ba da gangan ba. Hukumomi sun yi imani cewa George Alvarez, mai shekaru 34, ya bi ta kan mutanen 'yan Venezuela da ke wajen cibiyar bayan da motar ta kwace masa a lokacin da ya karya dokar hanya a safiyar ranar Lahadi. Shugaban 'yan sanda ya ce ana tuhumar shi da laifuka 8 na kisan mutane, sannan laifuka 10 na amfani da makami. Daraktan gidan masu raunin Victor Maldonado ya ce motar kira SUV ta bi ta kan titin sannan ta dungura kana ta ci gaba da tafiya har na tsawon mita 60. Motar ta kuma kaɗe wasu mutane da suke tafiya a gefen titin kimanin mita 9 daga taron jama'ar da a cewar Maldonado. Waɗanda abin ya faru a kan idanunsu ne suka kama mutumin sannan suka tsare shi har sai da 'yan sanda suka ƙaraso bayan da ya yi ƙoƙarin tserewa.
To a gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda jam'iyyar APC mai mulki ta ware manyan mukamai a majalisar dattawa da wakilai ma yankuna daban-daban na ƙasar. Daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ga Madina Dauda da rahoton.
Kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC mai mulki ya yi zama na musamman domin duba rahotannin tuntuɓar juna da tarurruka da suka yi da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauran shugabannin jam'iyyar, har da masu ruwa da tsaki, kan yadda za a raba mukamin shugabancin Majalisar Dokokin Ƙasa karo na 10. Bayan taron ne, Bala Ibrahim, mai magana da yawun jam'iyyar APC, ya shaidawa muryar Amurka cewa
shugaban majalisar dattawa zai fito daga kudu maso kudu, inda ake sa ran sanata Fabio shi zai rike. Mataimakin shugaban majalisar dattawa zai fito daga arewa maso yamma, inda ake sa ran sanata Jibrin Barau shi zai rike. Shugaban majalisar wakilai zai fito daga arewa maso yamma, inda ake sa ran Tajuddin shine zai rike. Mataimakinsa kuma zai fito daga kudu maso gabashi, inda ake sa ran dan jihar Abia Kalu shine zai rike.
Suma tsofin AM majalisar dattawa sun yi wani taro na musamman inda suka ce suna goyen bayan wannan zaɓi da uwar jam'iyya ta yi, kamar yadda jagoransu sanata Bashir Lado ya shaida.
A matsayinmu wanda muke majalisa a baya, muka ga ya kamata mu kira 'yan uwanmu tun daga wanda suka yi a Second Republic, mu nuna goyon bayanmu na farko, saboda yadda sha'anin ƙasa take, an san akwai harka ta zancen kudu da arewa, musulmai da kristoci. Abinda muke so mu yi a nan shine mu ba da goyon bayanmu ga Distinguished Senator Godwin Akpabio, wanda muke ga kan cewa bangaren su na South shine yake da experience, kuma shine a matsayin sa wanda yayi governor yazo yayi senator din nan, wato abinda muke kira ranking senator. Haka idan ka zo arewa musamman Northwest, babu wanda yafi Senator Barau cancanta, saboda shi ma ranking senator ne, wato wanda yake kan wannan kujera hawa na uku kenan. So mu cancanta muke duba.
To sai dai wasu sabbin 'yan majalisa daga bangaren adawa irin su Inuwa Garba na jam'iyyar PDP daga jihar Gombe suna ganin ba a yi wa majalisar adalci ba.
Ba za mu yadda ko APC ko PDP ko ABGA ko NNPP ko LP ko waye ya shiga ɗaki ya ce kawai ga abin da yake so, ba tare da ya yi duba da buƙatan da Najeriya take da shi. Za mu haɗa kai mu kawo wanda muka yadda zai iya, muka yadda zai haɗa kan 'yan majalisa domin zaman lafiyar Najeriya, muka yadda kuma ya san aikin, kuma zai kawo fahimta tsakanin bangaren majalisa da zantazuwa da bangaren doka.
Shi ma ɗan siyasa daga jihar Zamfara kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum, Anas Abdullahi Kaura, ya tsokaci cewa
tsayar da wa'annan shugabanni wa'anda ƙasar nan ce a gabansu, al'ummar ƙasar nan ne a gabansu, ba kansu ba, kuma ba 'ya'yansu ba, sannan kuma ba suna yi domin wata manufa ta su ta gaba ba, dan biyan bukata. Saboda dalilin da yasa ne wannan magana Hajiya Madina, mahi akasarin wa'ansu su dake neman shi wannan shugabanci, wa'anda suka fito daga wasu jihohi daban-daban, sun munafuci wannan tafiya, sun yi antipati.
Abinda ya dauki hankali shine cewa shiyar arewa ta tsakiya dai ta tsira da Senator Abdullahi Adamu, wanda shine shugaban jam'iyyar APC mai mulki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ya bani mamaki kuma an bani mamaki an ce mutumin nan mutumin Bauchi. Inda aka samu mutane kamar Abubakar Tafawa Balewa. Aka samu mutane irin wazirin Bauchi. Aka samu mutane irin gwamnatin Bauchi yanzu. Suna kaiwa suna kawowa don Bauchi ta ci gaba a ce wannan mutum daga Bauchi ya fita sannan ya zo yayi wannan abun a jiyar Adamawa. Yawo mutanen Adamawa ce fiska. Amma babban tambaya da muke shine an karbi goma. Saura goma. Ya za a yi da goma?
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da samu domu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Akwai alamun da ke nuna cewa barista Hudu Yunus Ali jami'in hukumar zaben nan na Najeriya wanda ake zargin da cewa yayi sauri wajen bada sakamakon zaben da aka yi ran 11 ga watan Maris na shekarar nan na gwamnatin Adamawa yana ci gaba da samun kunnuwan da ke sauraron hujjojinsa na abin da ya saye abin da yayi wato na saurin bada wannan sakamako na cewa ai sanata Aishatu Benani ita ce ta lashe zaben gwamnatin da aka yi. Kafin mu shiga muhawarar Mateo bari ku ji wasu daga cikin dalilan na nasa da ya ga wakilin mu Salisu Lado Garba.
Eh barista, akwai wani abin da ya kule wa al'umma kai shine an sanar da sakamakon zaben nan akwai sauran kananan hukumomi 10 wadda ba su iso ba wadda da farko ana zaune ana dakon jiran su sai aka daga aka ce sai karfe 11 na washe gari za a ci gaba. To sun iso kafin 11 nan sai kuma aka ji ka zo ka sanar cewa ai ga wacce tici ta samu nasara. To ya aka yi aka samu wadda ta samu nasara bayan akwai kananan hukumomi 10 wadda ba a iso da sakonnin ba a iso da zabubukan su ba.
To ai su abin da suka yi su sun tattara mu kasan tun da mun ce ai su wanda yayi kana gama zabe ka dawo nan masu kuma su wato presiding officer sune suka tabbata kaje wasu ne suka kawo sakamakon su na wannan indi wannan abin da suka yi da su tun da fara za a kawo shine a kansu ne aka ganna aka yi abin nan aka domin mun san mu a wurin mun same su da fadiya.
Okay, a gurin ku ku riga kun ida kammalawa?
Mun gama kammalawa.
Wadannan goman daman baya ma cikin tsarin naku lissafin.
Mai su wannan nasu ne ai.
Baya ga kai wannan sanarwa, hukumar zabe ta sake turo wasu suka ci gaba da karban wannan sakamako kuma aka sake wata sanarwa har kuma aka ji aka mika takardar shaidar cin zabe. To yaya matakin sanarwarka kuma take yanzu a jihar Adamawa?
Ai abinda za ka duba shi ne ayan aka ce maka ka zo zaɓe da an sanar da shi wannan zaɓe na farko da aka sanar shi ne doka ta sani shi doka ta sani sai dai in wata kotu ko wani tribunal ya zo ya bincika ce ba haka ba in ka duba kashi na 149 na dokar ta hukumar zaɓe. Ai wannan sanarwar da na zo na shi ne sanarwa.
Barista Hudu Yunus Ali kenan kwamishinan zaɓe na hukumar zaben Najeriya yake bada wasu daga cikin dalilan da ya sari sauri ya bada sakamakon da ke nuna cewa Aishatu Benani ce ba Umar Fintir ba ta lashe zaben gwamnati da aka yi Adamawa a cikin watan Maris da ya gabata. To amma manyan tambayoyi game da wannan al'amari shine shin ya za a yi wannan abin da ya faru a Adamawa zai shafi zaɓuɓɓuka masu zuwa nan gaba a Najeriya? Kuma ya mutane yanzu suke kallon INEC da kuma yadda take sakin sakamako a irin wannan al'amari a zaɓuɓɓuka wannan? Waye ma ya kamata ya dinga ba da sakamako nan a halacci a tsarin doka? Duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu taɓa a yayin da muke ci gaba da sauraron muhawara a tsakanin Salihu Baba Ahmed na jam'iyyar APC da Abdulrahman Babboyi na jam'iyyar PDP kan shi wancan zaɓen na Adamawa wanda kuma shi Salisu Garba Ladun shi ya shirya wannan muhawara ɗin. To malamai muje.
Ya bani mamaki kuma an bani mamaki an ce mutumin nan mutumin Bauchi. Inda aka samu mutane kamar Abubakar Tafawa Balewa. Aka samu mutane irin wazirin Bauchi. Aka samu mutane irin gwamnatin Bauchi yanzu. Suna kaiwa suna kawowa don Bauchi ta ci gaba a ce wannan mutum daga Bauchi ya fita sannan ya zo yayi wannan abun a jiyar Adamawa. Yawo mutanen Adamawa cin fiska. Amma da yake hukumar zabe ta dauki mataki. Shi yasa muke cewa mutanen Adamawa su hakura kuma su hukumar zabe dole ta zo ta karasa ayyukanta domin duk abin da muke lissafi ne yana cikin sabon su yana cikin ofishin su yana wajen su sun fi kowa sanin abin da ya faru a jihar Adamawa amma babban tambaya da muke shine an karbi goma saura goma ya za a yi da goma kuma na gaya maka ko goma aka dauka aka basu a APC ba za su ci ba domin already muna da kuri a 31 a gaba da su kuma na ce maka mutane 36 ne muka nemi kuriyan su yanzu cikin 36 nan 20 ba su kai 20 suka fita suka yi zaben nan ba so don haka abin da muke cewa shine duk wani mutum Adamawa ya kwantar da hankalin sa yau idan kaida aka bi ita bina ne ayyar Adamawa ne gona Ahmadu Murfin din dan Adamawa ne in aka bi kaida aka ce ga sakamako ai dole mu yarda da sakamako kowanne ne so don haka fatan mu shine hukumar zabe ta ci gaba da aikin ta kuma abinda ta yi nan muna yaba mata domin bata yarda ba da kanta akan abinda mutumin nan yayi domin mu muna fatan za mu samu zaman lafiya kuma kamar yadda na faɗa mutanen Adamawa mu lura mu muke da iyayen mu anan kada mutum yazo ya haddasa mana rigima yazo ya yi mana fitina mu shiga jiwa kanmu abinda ba daidai ba
to a Salu Baba Ahmad bari mu dawo gare ka yar takarar ku sanata Aisha Daru Amibi nani mace ce wadda take take takara na neman kujerar gwamnati tutar jami'ar APC yaya kake gani ne jihar Adamawa jiha ce wadda take da kabilu kusan 80 da wani abu kuma jiha ce wadda take da matsaloli wadda suka dabaibaye ta
ba zancen kabila ai Adamawa mun mutane ɗaya ne mutane Adamawa ne da musulman mu da kristan mu da bulawan mu da cambawan mu da kilba da fulani abu ɗaya ne shi yasa duk inda ka fita ka samu mutum Adamawa zaka same shi daban kuma ita binani ba fulata ta ce a jini a makwakwalwanta ta yi university ta je kasan waje ta yi karatu ta yi wayan-wayan ta waye in ka ji mutum na maganar kabilanci da sauransa amma duk mutumin da ya samu koshin ilimi ya yi yawon duniya ba zai maganar kabilanci ba ka gani ai yanzu gashi shi advisor ne na Fintri a Murgini shi ko bulata ne da ka ganshi professor to me ya kawo wannan maganar zancen kabilanci don haka zancen cewa don ko ita ba fulata nace ko kuwa za ta samu kasa wato complex kenan kake nufi an wuce nan amma kafin na san mun kusan karewa bari in waiwaya baya in koma maganar su da yayi har yanzu kan maganar kuriya da ni da kai da shi duk mun sani abia state haka aka yi pdp ce ta ci aka je aka yi review aka dawo labor ce ta ci don haka kamar da na gama dazun lissafin doke rano sai dai ai ma wasu ni na tsaya zabe na gama da so da dama billahi la ilaha illa huwa akwai lokacin da aka ce ban ci zabe ba aka kami gashi takardu na ci zabe NEET sai aka ce in je kotu sai na ga cewa sha'anin kasan nan in je in dauki lauya in yi wayan in shiga wahala sai ce na yafi aka tafi ba wuce wata hudu ba aka yi transition din ma ya watsi sai wanda aka ce ya ci din sai muka dawo daya to hakuri kenan to don haka ina so shi babba abokina ya san cewa Najeriya ce fa kuma dokokin nan suna nan tsari nan suna nan kuma abinda nake faɗa nan ba wai ba a yi bane ko a America ana yi to don haka duk lokacin da aka kawo result na zabe din da yayi maka ba kana iya rubutawa cewa kana so ma a yi maka binciken wayannan abubuwan din sai a yi don gurin shigarwa ana iya daukan result din member na House Assembly ba a sa ma governor a dauke na dan PDP a sa wa dan APC a dan APC duk ana yin wannan ko baka sana yi ba shi ba sana yi ba to don haka shi sa nake ga ma kullu in abin da ya shafi sakamakon zabe ita hukumar zabe ita kadai ke iya ce maka ga kuriya kaza ne na wani kuma ga kuriya kaza ne na wani don haka ba za a samu tashin hankali ba bai isa ba hudu bai isa ba kamar tashin hankali wallahi bai isa ba ko shi waye wayan ka ga ta ba me ba ai ba da wannan a zamanin SDP da NRC ai da wayonka men ba ai ba nan tsakanin Borno da Adamu Modibo men ba ai ba duk wadan ba tashin hankali bane siyasa ce neman hakki ne neman yanci ne duk wannan ba zai kawo komai ba an taba yaki da Adama akan siyasa ka taba ji an yaki zaka samu gida daya ana artabu tsakanin wannan da wannan amma ka za ka kare bayan da aka gama zabe bayan kwana biyu sai ka ga ana hira ana raha ana komai don haka ba zancen tashin hankali kada ai hitting policy in deliberately don a tayar da mutane hankali
to Abdulrahman Baboyi kusan in ce masu yin magana kan cewa aski in ya zo gaban goshi ya fi zafi me zaka ce ne dangane da maganar da Salu Baba Mili
akwai inda na ji dadin bayaninsa inda yake cewa yaro idan ya yi rubuta jarabawa bai gamsu ba akan kaiwa wani malami gaba da malamin can to shi yasa Hudu ba shine aka tura a Adamawa ya zo ya yi zabe ya sanar ba. Professor Muhammad Kyari shine aka tura, shine returning officer and collation officer, ya zo ya yi kaddamar da zabe. In ya kaddamar da zabe ya sanar. So tambayan shine Hudu kam shine doka ta bashi dama ya zo ya kaddamar da zabe ya sanar ne ba shi bane. Na biyu an ce 11 za a hadu, me ya kawo shi karfe 9? Na uku bayan yayi katobaran da yayi ya tafi ya ja shiga jirgi ya tafi. Ina sauran local government 10 da muke da shi a jiyar Adamawa. Abinda yasa bana ce mutane su tada hankali. Ban ce mutane su tada hankali. Amma idan mutane za su rika yin abu da gangan don su tayarwa mutane hankali. Wasu in suna da hakuri, wasu ba su da hakuri. Kuma ina so in sake sanar masa akan cewa fa tsarin zabe na da ya bambanta da na yanzu. Na yanzu kana gauyenka kana jefa kuriya. Ana gamawa ana irgawa. Yana tafiyan saba na INEC. Ba za ka sake danyewa ba.
Wato dai ana aiki da wannan bibatsin har yanzu.
Sosai ma, sosai ma. Don haka yanzu idan ka shiga link na INEC, duk sakamakon nan zaka gani. Afili, nasu ne ai ba wai namu na PDP ba. A'a, nasu na hukumar zabe. So don haka ina fatan mutanen Adamawa, ina kuma fatan hukumar zabe za su yi adalci su bi ka'idan da suka shimfiɗa wa kansu. Domin sai ka samu ingantaccen shugaba wanda jama'a suka zaba, za a samu zaman lafiya da kuma gwamnati ingantacce.
To Saliu, bari maka dan bayani. Ina ga baka fahimci ma Bivas ba. Bivas baya tura sakamakon zabe a website nan INEC.
Baya tura
shi aikin sa kawai ya tantance ka ne. Ya tantance ka shi sa in ana so ayi wani abu daban. Idan aka je wurin zabe aka tara cewa jam'iyyar kaza ita take da nasara, ko kuma ba kwa son wannan jam'iyyar ta yi nasara, tunda akwai mutanen mu waɗanda ba su so ni lahilci abun, shi bi fatsan an haka ba ai capturing ɗinka ba, sai a dauka ai capturing ɗinka sai a baka ballot paper da ka jefa ya zama overvoting, za ka kashe akwati ko da ƙuri'a 500 kuka samu. To don haka Bivas baya transmitting result. Ina so ka san da wannan. Yawwa, shi kawai yana authenticate, ya tantance masu zaɓe ne, kuma ya gaya maka cewa mutane kaza sun yi accreditation, mutane kaza sun jefa ƙuri'a, shi kenan. Amma baya transmitting ƙuri'a tsakanin Gombe da nan a takarda. Haka za ka ga 335 an soke da biro, an gyara, an maida shi 31 a paper, shi za a ɗauko a kawo mutane INEC. To don haka wannan gyare-gyaren shi ne hukumar zaɓe za su yi su zauna su yi, kuma wallahi Talaba Hudu wanda yake ma'aikata ne za su yi. Shi ya fi ƙarfin yi wannan, kuma shi lauya ne ya sani. Returning officer ba lallai ba ne shi ke gudanar da sakamakon zaɓe. REC kamar yadda na gama tun farin farko shi ne wanda shugaban ƙasa ya sa hannu ya appointed.
To a gaishe ku. To muna da sauran wannan filin da zamu kawo muku ci gaban tun Allah ya kama da rahama. Teo, muna godiya ga su bakin namu Salihu Baba Ahmed da kuma Abdulrahman Bobboyi da kuma shi Salisu Ladu Garba da ya shirya wannan muhawara din a cikin Adamawa, ya cilo mana ita a Washington. Ku huta lafiya. Ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington.
To a gaishe ka da kai da tawagarka, da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, wakilai daga dukkanin bangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan sun yi zama na wuni uku a Jidda a ƙasar Saudi Arabia, inda suka tattauna yiwuwar buɗe ƙofofin kai agaji Sudan. To sai dai kuma babu alamu cewa tattaunawar ta yi wani tasiri.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga mai girma madakin Tikau Alhaji Musa Lawan saboda rasuwar mai ɗakinsa Hajiya Nana. Da fatan Allah ya jikanta ya kuma ba da hakurin jure wannan babban rashin amin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Jumba Hamza, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba, ke muku fatan alheri. Wassalam.